Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a wannan shiri na madubin kabara ko kuma Usman Kabara show na Hausa da na Turanci, wanda idan yanzu ake cin karo da wannan tasha ta YouTube ko kuma ake saurare ta podcast, so ana iya yin subscribing ko kuma a yi following, wato bin wannan kafa. Shiri ne da yake tattaunawa da mutanenmu ko kuma in ce 'yan Najeriya, musamman Hausawa mazauna ƙasashen waje, waɗanda suke ayyuka daban-daban ko kuma sana'o'i daban-daban domin kawo kansu da ƙasarsu cigaba, wanda kuma Bahaushe kamar yadda nake faɗa ya ce daga gaba ake ganin zurfin ruwa. To yau ma shirin madubin kabara ya sake zagulo wani daga cikin irin waɗannan mutane da suke wasu ƙasashe na duniya, wanda a bakinsa zai fi kyau in muka ji shi wane ne kuma daga ina ya fito. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
To da wa muke magana a cikin shirin madubin kabara ko Usman Kabara show daidai wannan lokaci?
To, sunana Dr. Muawiya Sa'idu. Ina zaune a nan garin South Korea, wato Korea ta kudu kenan.
Haka. To Malam Muawiya, mece ce sana'arka?
To ina da sana'o'i daban-daban, amma dai wanda nake dogaro da shi a nan ƙasan shi ne musamman na ƙirar birni.
Da farko, za ka iya gaya mana wani abin da ya shafi iyali, wato rayuwar iyaye da yaushe aka haife ka, daga ina ka fito?
To, an haife ni ne a jihar Kaduna, September 20th, 1986 kenan. Kuma iyayena su ne Barrister Sa'idu Abdullahi Achiba, wanda babana mutumin Bidda ne daga Niger State. Mahaifiyata kuma ita ce Hajiya Hauwa Yaro Biyu, ‘yar biyu ce daga garin Maiduguri.
Haka. To, ba ni labari yaya tasowa take a Kaduna, ya ka taso, ina kai primary da secondary da jami'a?
Kusan yawan karatuna da na yi a Kaduna na yi. Na fara daga Essence International School, na yi primary na da secondary na a wurin, sannan kuma...
Essence International wajen da take wuraren Sultan Road din nan?
Nan. Nan na yi primary na da secondary na, sa'annan na tafi Jami'ar Ahmadu Bello University. Na je na fara karanta architecture a can. Amma unfortunately kuma aka zo aka samu strike. Wani strike haka wanda ya daɗe, ina tunanin ya kusan shekara haka. Sai na yi transfer na koma UCSI a Kuala Lumpur kenan, Malaysia. Na je na ci gaba da karatu. Na ciwa da karatu a can. To bayan da na gama, na zo na dawo, na fara aiki a Nigeria tukuna, Ministry of Budget and National Planning. To bayan da haka. Na aiki ɗan kaɗan a wurin, sannan sai shawara kuma ta zo ta canza a kan na ci gaba da karatu. Na sake ƙara na kai har zuwa doctorate degree yanzu a urban design a nan.
Digiri na uku kenan.
To,
mun ji yadda ka ɗan yi karatu daga gida, sannan ka ƙarasa a waje, sannan ka zo ka fara aiki. Da farko, me ya ja hankalinka cewa bari ka koma waje da zama, to bayan ka fara aiki da a Najeriya, bayan ka yi karatun?
To, na gani matsalolin da muke ta samu, da nake aiki a nan Nigeria, ina aiki a Infrastructure Department ne. To, kuma na yawancin matsaloli da muke samu, Nigeria ƙara girma take ta yi, kuma mutane ƙara yawa suke ta yi. Saboda haka kuma sai na zo na duba, yawancin yanda tsarin garuruwanmu suke, yana da tasiri akan lafiyoyin jikin mutane, yana da tasiri akan yanda yanayin rayuwarmu yake kasancewa. Amma kuma ilimin wanda nake so in bada da irin ilimin da nake da shi, sai na gan kaman abin nan ba zai bani damar da zan irin gudunmawa wanda nake so ba. Ina buƙatar ƙarin ilimi, ina buƙatar in ƙara fahimtar yanda abin yake, amma dai kuma from the angle na science and technology application din shi domin ya
ƙara
na abin da zan iya bada. To kuma sai na duba kaman su South Korea duniya suna ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka ƙware a gina sabbin garuruwa. Gine-ginen sabbin garuruwa da suke yi suna amfani da data ne da science and technology wurin gina wannan garuruwan.
Smart ƙididdiga da kimiyya kuma.
Exactly. Smart cities kenan. Nagan wannan wurin ya zamanto wani wuri ne wanda in na je na ƙara karatu a wurin zan iya samu daman da a nan ƙasa na Nigeria zan fi iya ba da wani contribution na na kirki.
O dalili kenan. To ya za ka bambanta ko kuma ya za ka alakanta aiki da a gida da aiki a South Korea din? Shin ka samu yanda kake so din a yanzu?
Gaskiya ina tunanin na samu fiye da yanda nake so ma. Kuma akwai bambanci da yawa in the sense that duk wani abin da ya shafe aikin da za a yi ma ƙasa ma garuruwa ana yin amfani da data ne strictly da kuma research. Ba wani abin da ake yin shi da ka ko kuma babu wani interest na mutane a ciki. Kuma duk wani wannan da aka yi zai inganta rayuwar mutane sannan kuma aka bi da shi based on data ne da technology. To za a riƙa ganin result na amfanin wannan da ake yi kuma za a iya ana auna ana measuring yanda wannan abin da ake yake impact na rayuwar mutane da suke zama a wurin.
Wato in na fahimce ka amfani da data misali tattaro bayanan wannan al'ummar da tattaro bayanan yanayin ƙasar wurin da tattaro bayanan da ya shafi kimiyya da fasaha haka kake nufi?
Sosai because haka shi wannan urban area kowane gari ballantana mu kamar Nigeria yanda ake da yawa sosai. A cikin wannan garin akwai abubuwa da yawa da suka shafe traffic na su titi kenan, hanyoyin ruwa na sewage kenan, na abin nan toilets.
Na makwararren ruwan bayi.
Yes, exactly. To duk wa'annan abubuwan suna da alaƙa da juna. Don kuma duk yanda za a yi a wani lokaci yanda ake maganta matsalolin irin wa'annan abubuwan idan gari yana ƙara yawa, mutane suna ƙara yawa. In ba wai ana amfani da data ba, yanda koda gwamnati tana so ta yi gyara zai iya yiwuwa abin da take tunanin gyara kila za ta yi tunani wani wuri akwai traffic da yawa. In an gina titi a wurin kila shi ne zai sauƙaƙe hanya, zai buɗe hanya sannan mutane kuma za su samu sauƙin wannan traffic. Amma wani lokaci data zai iya nuna cewa idan aka yi wannan abin haka ba ƙara gyara wurin zai ba, sai kila sabon hanya sai kila ya ƙara cunkusuwa a wurin. Saboda an yi shi ne kawai akan tsammani ba wai an ɗau wani measurement da data sannan aka yi.
An yi da ka kenan. To yawanci ƙasashenmu za ka ga cewa akwai irin wannan matsalolin da ka faɗa. To ta yaya kake ga cewa in ka koyi wannan abin ta yaya kake ga za a iya amfani da shi a gida? Saboda yawanci wani lokaci za ka ga matsalar shugabanci sai ta hana abin da ya kamata a yi.
To ai ɗaya daga cikin abubuwan da na yi tun da dai na ɗan kafin dai na bar Najeriya na ɗan fara aikin gwamnati kaɗan duk da ban daɗe ba sosai. Saboda haka tun kafin na zo na riga yi niyya yanda nake so na tankari abin. Saboda haka a zuwa na Allah ya sa makarantar ko da shike wannan ya zo kuma da taimakon Allah ne da sa'a. Allah ya sa makarantar da na zo ina karatu shugaban makarantar shi ne shugabansu kuma na Urban Design Institute nasu na nan Korea. Sa'annan kuma Allah ya sa muka shaƙu da shi wanda har ya zamanto ni ne first international student da ya taɓa ɗauka a PhD. To shi tunda ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara cikin sabbin smart cities ɗinsu na nan Korea, sai ya ɗauke ni a kaman assistant ɗinsa, haka research assistant ɗinsa, muna aiki a tare. Sa'annan kuma ya zamanto ina koya daga wurin shi tun ina masters ina kenan. na kuma zo na yi ina tare da shi na rubuta wani research na kan yanda za a yi amfani da tsarin gari wanda zai inganta tsaro na mutane ba tare da an yi amfani da jami'an tsaro sosai ba. To wannan research ɗin da na yi da shi ya zamanto har a 2018 kenan, lokacin da na zo ya samu award na best research paper kenan, wanda shi ne ya sa har aka zo aka makarantar ta bani doctor degree program kenan na ci gaba. To akan haka kuma sai ya zamanto makarantar ta tura ni irin manyan kamfanoni da suke wannan harkan irin su kamar Hyundai kenan. Na samu kuma wani training duk wannan lokacin da nake nan, ana kiran shi kamar internship kenan. Na samu ina training da su, to cikin training din nan da kuma nake yi da su sai ya zamanto ina haɗa gada ne a tsakanin su wannan manyan kamfanonin kuma da can abinan kamfanoni da suke gida.
Wato kana zama kamar a tsakani.
A haka.
Saboda ka haɗa alaƙa.
Yes.
To yanzu dai a wannan abubuwan yawanci iyaye a ƙasashenmu suna taka rawar gani a ‘ya’yansu wajen zaɓar musu mai za su yi. Kai ya aka yi kai sha’awar kai wannan abin? Iyayenka ne suka zaɓa maka ko yaya alaƙarka take tsakaninka da iyayenka da maganar iliminka?
Gaskiya Allah ya bani sa’a in the sense that iyayena sun abin nan sun tsananta a kan amfanin karatu. Saboda kusan girmana ya zamanto ban samu wani lokaci na yawo da sauransu ba, kusan gaba ɗaya a gidanmu karatu ne. Za mu je makaranta tun da safe mu dawo daga na boko mu essence kenan mu zo mu tafi islamiya, muna dawowa kuma akwai mai mana lesson yana jira a gida. Saboda haka iyaye sun dage akan abin karatu, amma dai babban abin shine ba su taɓa gaya mana cewa ga abin da za mu karanta ba. Ina iya tuna mahaifina kullum yana gaya min duk abin da nake so na karanta in dai abu ne mai amfani shi bai da zaɓi, ya zamanto wani abin da ni zan ji daɗin profession, zan ji daɗin yin aikin, saboda a haka zan iya in ba da iyakan ƙoƙarina a kai.
Duk da yake shi lawyer ne kuwa?
To ai shi lawyer ne, mahaifiyata ita ma law ta karanta. Haka inda yanda ya kamata ne da zan ce zan karanta law kenan, tunda yana da private chambers ɗin shi. Kuma sai Allah kuma sai ya sa architecture ne na zaba.
To ya kan baka shawara misali?
Sosai, kulli yaumin kuwa.
Haka. Kamar misali menene zaka iya tunawa, misali shawarar da zaka ce kila ya kamata iyaye su dinga ba ma ‘ya’yansu a kan rayuwarsu gaba ɗaya, wanda kila kai akan baka irin wannan shawara a gida?
Akwai wani abin da kullum yake tuna min, mahaifina yake tuna min cewa akan duk wani abin da yake da shi a duniya ko kuma duk abin da yake ba mu, ba abin da zai bada da ya fi karatu, ilimi, daraja, amfani a mu. Kuma mu san cewa idan ba wai mun riƙe wannan ilimin ba, duk abin da za a iya a bari abu ne da Allah zai iya ya karɓe. Ilimin nan shi ne da ya kamata ya zamanto mun dogara da shi a kodayaushe.
Haka. To bari mu koma cikin, kawai kafin mu koma cikin sana'arka, ko mu koma abin da kake yi a wannan ƙasa ta Koriya ta Kudu, ko? Yawanci zaka ga matasa kamar ka, zaka an ce ai suna da iyali ko ba su, kai matanka nawa, ‘ya’yanka nawa?
Alhamdulillah ina da mata ɗaya da abin da ɗa ɗaya.
Masha Allah. Ya kai shekara nawa ɗin?
Shekaran shi biyu kenan da wata biyu.
Kuna nan tare a Koriya kenan?
Ma aka haife shi.
A nan a Koriya aka haife shi ko a Najeriya?
No, a nan Koriya aka haife shi.
To alhamdulillah. Tun yaushe ka tafi Koriya? Yanzu shekarunka kenan nawa a takaice?
Yanzu na zo Koriya a 2017. Yanzu a ce kamar shekara biyar kenan ko?
Biyar kenan. To kaga yanzu misali zaka ga cewa kamar yadda na ce abin da ka iya ko sana'ar da ka koya yanzu ta harkar nan ta tsara birane da sauransu, a kasashen irin su Koriya da kasashen Turawa da muke da wasu na Larabawan zaka ga akwai gwamnati mai karfi da dokoki da dole a yi wasu abubuwa, tsara biranen dole a bi, tsara titi dole a bi. Amma mu kuma sai ka ga a gida abubuwan da bambanci, sai ka ga kowa yana yin abubuwa, mafi yawanci akwai dokokin amma sai ka ga kusan kowa yana abubuwa kara zube. Ta yaya kake ganin zaka iya taimaka wa gida kai a kan kin kanka ganin cewa wannan abun ya dore?
Abun yana da, akwai dabaru da yawa da suke amfani da shi wanda yana daga cikin dalilan da suka sa na su abun nan ƙara ilimi a nan. Halin kaman wasu dokoki da ya shafi gari haka, in ka duba sai ya zamanto kaman garuruwa da yawa a ƙasashen waje ga su nan da kyau da sha'awan gani ko kana tafiya kan titi babu datti da sauransu. Mu kam sai ya zamanto abin nan ba a iya ajiye titi wanda zaka gan babu bola, babu datti, babu irin waɗannan abubuwan akai haka. Zan iya baka kaman example guda ɗaya haka. A nan suna da wasu irin urban design codes haka wanda duk wani wanda zai gina office haka ko zai gina shago a bakin titi, to gwamnati tana tilasta mai a dole sai ya wannan shago ko wannan ginin da zai yi a gaban shi sai ya garden ko ya gina wani ɗan wurin zama ko shakatawa, ya sa flowers, ya gyara wurin. Kowane gini da aka yi in dai commercial building ne sai ya yi wannan. To wannan kuma da suka yi za su riƙa lura da wurin da kansu, in exchange gwamnati za ta rage musu tax da suke biya, haraji kenan. To wannan kaman wannan dabaran for example sai ya zamanto domin kar su ba gwamnati haraji sai su riƙa ƙoƙartawa suna tabbatar da cewa wannan flawowin, wannan bakin titin a koda yaushe yana nan a tsaftace. Mutum da yake zuwa yana wucewa sai ya ta tunani kai wannan gwamnatin na ƙoƙari, suna da masu shara ko suna da masu gyaran hanya da sauransu. Amma mutum ba zai fahimta ba cewa dabara ne aka yi wanda gwamnatin sa su masu shagunan nan da suke bakin hanya ci gabansu ne ya zamanto sun bar wannan wurin a tsaftace, saboda in ba haka ba za su biya haraji.
To kaga in nayi makoci na yi wancan yayi shikenan an haɗe layin.
Yauwa haka. Kuma tun daga fari idan architect ya kai wannan zanen a yi musu approving cewa za a gina wani gini ko wani office ko wani center haka nan ko wani shopping mall. To tun daga nan sai architect din ya nuna wani wuri ne a gaba ko bakin titi wannan ginin za su gina. Domin abunan mutane ko al'umma in sun zo wucewa su ɗan zauna su shakata ko su huta ko su ɗan ci abinci. To tun daga bigin an riga an kafa wannan, gwamnati kuma sai ta yi lissafin girman wurin da yanda suka tsara shi, sai a ba su, to za a ɗauke musu daga cikin tax da suke biya, za a ɗauke musu ko 40% ko 50% depending on yanda wurin yake.
Su dage su kuwa haka. To yanzu misalin duk waɗannan abubuwan za ka ga cewa ina yi wa kowa tambayan nan in ya shigo wannan shirin. A da lokacin da ake ɗiban bayi daga ƙasashen Afirka a tafi da su da ƙarfi da yaji su je a bautar da su, a mori ƙwaƙwalwarsu, a mori ƙarfin jikinsu, sai aka zo aka daina marganar bauta. To yanzu kuma sai wasu suke ganin cewa mutane ire-irenku masu kaifin basira da iya abubuwa da suka koya a ƙasashen duniya suna waje, kuma kila a gida Afirka an fi buƙatar ku musamman ƙasashen da muka fito. Shin wasu suna ganin wannan abu a matsayin kwashe ƙwaƙwale ne, wasu kuma suna ganin cewa a musanya ƙwaƙwale ake, kamar misali a turance brain circulation ko kuma brain drain. Me yasa kuke ƙasashen waje ire-iren ku, yaya kake kallon al'amar?
A wannan situation din bazan ɗauke shi akan kaman brain drain bane, sabida wasu dalilai. Na ɗaya, kamfanonin da na yi alaƙa da su a nan ƙasan, kaman kamfanin da nake aiki, akan tun lokacin da na fara aiki da su, sabida yanda na yi hulɗa da su ya zamanto ni ɗan Najeriya ne amma kuma ina marketing na Nigeria ne. Ina nuna musu ina tallata ƙasa na kuma ina nuna musu advantage da irin market da ke Nigeria yafi na nan ƙasan su. Saboda ƙarfin ƙasashe irin su China shine ba wai ƙasar su kadai ba yanda suka buda suka shiga ƙasashe da yawa suka je suka kai kasuwancin su can. To wannan sai na nuna musu wanda ya zamanto har a kamfanin aka bude for the first time da na join kamfanin bayan ina ji shi a biyu a kamfanin aka bude overseas department a kamfanin wanda ni nake heading
bangaren waje.
Exactly. Sannan bayan a haka kuma manyan kamfanoni kuma daban-daban sun zo sun yi joining wanda ya zamanto sun haɗa kai da wasu manya daga Nigeria ta wannan dalilin wanda an kafa kamfani wanda ya zamanto tsakanin Nigeria kenan da nan South Korea domin kai waɗannan technology ɗin da waɗannan manufacturing technology ɗin zuwa Nigeria. To duk da ya zamanto duk dabaran da duk ayyukan da nake yi duk da dai is based a nan ne da yawa daga ciki mafi yawanci daga ciki ana tsarawa ne yanda za a kafa su a Nigeria kuma wanda kuma zai samar da kuma zai ba da quality service na irin gine-ginen da ba a iya samu a Nigeria za a iya kaiwa can.
Ya zama an karu
sosai
haka. To daga ƙarshe yawanci nakan so ire-iren ku su rufe mana da matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Kai matashi ne mai jini a jika, mai ƙwarewa, ga ƙarancin shekarunka kuma bai hana ci gaba da karatunka har zuwa digiri na uku ba. Wani lokaci matasan mu suna ganin cewa dole sai mutum ya karatu, wasu kuma suna ganin cewa za su iya yin sana'a. Wace shawara kake da ita ga matasa masu son karatu ko masu son yin sana'a a hannu?
Ai wannan wato samun ci gaba da ɗaukaka a rayuwa na Allah ne. Amma dai kuma ina tunanin cewa a koda yaushe mutum ya kamata ya shirya kanshi domin ka samu daman kowanne hanya Allah ya buɗe maka za ka samu. Yana da kyau koda mutum ba zai amfani da karatun ba, yana da kyau ya dage ya zamanto kana da shi at least din baka san gobe ba. In mutum yana da shi kuma sana'a hannun kuma yanzu ai yana da kyau sosai. Sai ka ga yawancin masu sana'a hannun ma sun fi masu karatu abinan samu arziki in dai don wannan ne. Amma kuma kowanne mutum ya saka a gaba sai ya shi 100% ya ba da 100% a kai.
Haka. To kusan in ce mun tambaye ka da abubuwan da muke tambaya wanda dai su ne muke so dama mu ji alaƙar ka da iyaye da gida da ilimi da aiki da shawara da yanda kake ganin kana ana murarka a gida. Akwai abin da kake so kai magana kila sakon da kake so ka isar wanda ban tambaye ka bane?
Babu wani babban sako, amma dai abu guda ɗaya da zan ce shine ya kamata ya zamanto a koda yaushe mutum ya zamanto ba mai suka ne kadai ba. In mutum yana tunani cewa gwamnati tana da matsala ko kuma al'umma na da matsala, mutum ya zamanto cewa shi mai neman hanyar da zai magance matsala ne, ba ya zama daga cikin wanda yake suka ne kadai ba. To in kullun kana da cikin neman mafita ne, kana neman magance matsala, to wata rana sai Allah ya baka dama.
Haka. To kusance abin da nake tabbatarwa da kowa in na gama tattaunawa da shi shine ire-iren ku da kuke kasashen duniya kuna amfanar da kanku da al'ummar ku, muna alfahari da ku kuma muna kaunar ku. Mun gode sosai Muawiya a ci ba da ka tattauna da mu.
Na gode sosai, Allah ya saka da alheri.
Thank you.